السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الشريعة إسلام السمحة لكي كتوكر من لاين اللكاز في قرنتك مقبعة جدا لك توتين مسمى جدا شيخ جعفر محمود آدم رحمه الله
نمبر ويا سبلي تقوى سبلي شيدة بير ولا سبلي وكوبيو سبلي شيدة kuma sifili takwas sifili takwas biyu biyar shida ɗaya biyu shida takwas.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله القديم العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bayan haka ina mana gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin haɗuwar mu a wannan safiya ta Lahadi, wadda safiya ce ta 11, ina kyauta ta san ga watan 11 Zulqa'ada a wannan shekara ta 1421 bayan hijiran manzon sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yanzu safiya ce ta 4 da watan 2 shekara ta 2001 miladiya. Idan ba ku manta ba, tun ajiya da yamma mun faro zance mai dangane da matsayin kyamace a cikin addinin musulunci da kuma waɗansu ɓangare na haƙƙoƙinta da a da aka ƙwace mata su ta yadda addinin musulunci ya dawo mata da wannan haƙƙoƙi nata zuwa gare ta don tabbatar da martabarta da mutuntakarta da ƴancinta. Na kirga mana waɗansu al'amura da dama a jiya, ƙari bisa ga na jiyan don abin ya ƙara fitowa sarari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na cikamakin annabawa, shugaban manzanni, annabi ne na maza da kuma mata gaba ɗaya, ba wai an turo shi ba ne zuwa ga maza kaɗai ban da mata, an turo shi ne zuwa ga bil'adama gaba ɗaya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Don haka sai ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake yin mubaya'a ga maza, haka kuma ya rinka yin mubaya'a ga mata. Zai tara maza ya ɗora hannunsa a kan nasu, ya kuma tabbatar musu da ƙa'idoji na musulunci da ya kamata su bi su tsare a rayuwarsu ta su kaɗai ko rayuwarsu da sauran jama'a. To haka kuma ya rinka tara mata yana mubaya'a da su, duk da baya yin hannu da su ko mutafaha da su irin yadda yake yi da maza. Ubangiji ta'ala ya tabbatar da haka cikin faɗinsa, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat yubayyi'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yusrikna wa la yazmina wa la yaqtulna auladahun ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. ما haka manzon Allah ya kasance yana yin mubaya'a ga mata irin yadda ya kasance yana yi ga maza, wanda wannan ke nuna bayar da muhimmancin sa ga su mata din sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kare shi gare shi, yace na yi sallar idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na kuma yi ta tare da Abubakar Siddiq, na yi sallar idi tare da Umar dan Khattab, har kuma na yi tare da Usman dan Affan. Yace abinda nake iya tunowa, wata rana a ranar idi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala sallar idi ga maza da mata din gaba daya, sai gabatar da huduba ga maza ce. Sannan ku ne a wancan lokaci babu na'uran ɗaukaka sauti da muke amfani da ita irin yanzu, handle fire da speaker da microphone, wanda za mu yi amfani da shi don ya ɗaukaka sauti zuwa ga wanda ke nesa. Sai ya kasance sahun da ke gaba gaba ɗayansu na maza ne, sahun mata na can baya. Saboda taron jama'a irin na idi, sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kaiwa mata can ba. Abdullahi da abin ce, ina tuni kamar gani ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kammala yin hutubarsa ga maza, sai yake isara da hannunsa ga mazajen cewa ku zauna kuma ku buɗe mun hanya. Yana musu isara haka da hannu, maza suka zauna kuma suka buɗe hanya. Ya keta ta tsakiyarsu har ya je can sahun baya inda mata suke, su ma ya yi musu hutubarsu sallallahu alaihi wasallam. Bai yadda ba ya ce kowane namiji ya je isarwa matarsa abin da na ji ya ji daga gare ni, a'a, har sai da ya keta sahun mazaje ya isa mata a inda suke, ya isar musu da abin da ya kamata ya isar musu na musulunci. Da ke a lokacin Bilal na biye da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su, ya faɗakar da su, ya ja hankalinsu wajen muhimmancin sadaka, don saboda su suke jifin da suke da shi na addini a inda maza suka ƙara su, kamar jifin da suke da shi a kwanakin al'ada da ba su samun damar yin sallah, mazaje kuma na yi, sannan ba a ce su rama ɗin ba, da sauran al'amura makamantan wannan. Baya ga haka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun tare shi su mata ɗin suke tambayar shi, shin kai annabi ne da aka turo ka zuwa ga maza kaɗai ko har ga mata? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace annabi ne zuwa ga mata da maza. Suka ce matukar kai annabi ne zuwa ga maza da mata gaba ɗaya. Kai muna ganin maza sun fi mu samun kaso mai tsoka na ilmantarwarka da wa'azinka da da'awarka. Ya kamata a ce ka keɓe mana wata rana ta musamman da za ka rinka ba mu darasi na musamman, mu ma mu rabauta da irin abin da mazaje ke rabauta da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware musu irin wannan wuri da kuma rana ta musamman wanda yake karantar da su, wanda Imam al-Bukhari har sai da ya karfa guda ya yi babi guda akan haka a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari. Sannan abu na biyu, yadda shari'ar musulunci take ta zaburar da mazaje cewa ya kamata su yi kyakkyawar mu'amala tsakaninsu da matayensu. Ubangiji ya nassanta a cikin Alƙur'ani mai girma, yace wa akiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira. Lalle ku mu'amalanci matayenku tare da kyautatawa, tare da ihsani gare su, ta hanya da ta dace a shari'ance. Ko da sun yi muku wani laifi, kun ga kasawarsu ta wani ɓangare na rayuwa, to mai yiwuwa ban da wannan ɓangaren da ya munana muku, tare da su akwai wani alheri a wani gefen daban a sakamakon zamanku da su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa na bankwana ya yi ta nanata magana, yana maimaita ta ga mazaje cewa istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira. Lallai ne ku rinka yi wa junanku wasiya da wa'azi an dinga da kyautata wa mata kuma da kanta yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi fitinku a wurin Allah ku mazaje shine wanda ya fi ku kyautata wa matansa ni kuwa na fi ku kyautata wa matana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk abin da ke nuna mutuntawar da musulunci yi wa ƙyamaci wannan bugu da ƙari kuma yadda addinin musulunci ya yi wa ƙyamaci gata ta hanyar sa ta ƙarƙashin kulawa da tsaro na ɗa namiji a dukkan sashi na rayuwarta in tana yarinya nauyin ciyar da ita da shayar da ita da mata tufafi da ilmantar da ita da ba ta tsaro kar wani ya mata ta'addanci ko ya rikita rayuwarta abu ne da aka danka a hannun mahaifinta tun bayan ta girma an yi mata aure wannan wakilcin kuma wannan nauye-nauyen an danka shi a hannun mijinta tun bayan ta zo kuma ta haihu ta yi ƴaƴa wannan nauyin nata na ciyar da ita da ya mata sura kuma an danka a hannun ƴaƴanta sai ko da kuma a ce bisa ga tsautsayi ko wani abu aure ya mutu ko ko mijinta ne ya rasu ta dawo gida wannan nauyin ya dawo hannun iyayenta in iyaye na nan dare ko wakilansu idan iyaye ba su dare kamar babban wa kamar kani kamar dukkan wani wanda yake mukusantinta cikin maza shi ne aka tilastawa cewa wajibinsa ne ya kula da ita ya ba ta tsaro ya kyautata iliminta ya lura da lafiyarta ya lura da walwalarta da jin daɗinta wannan duk a ƙaramin gata ba ne ba da addinin musulunci ya waɗa musu ina son ku gane cewa waɗannan al'amura akwai wani lokacin akan samu a wani family din a wani garin a wani gidan mace tana samun irin wannan gatan gwargwadon yadda masu wannan gidan suke riƙe da tarbiyya ta addini da koyarwar Qur'ani da hadisi amma a wani lokacin ya so da dama mace takan samu kanta cikin rayuwa ta kasku da kaskanci duk da cewa tana da miji ko tana da uba ko tana da wa ko tana da kani ko ma ta haifi ɗa namijin da ya kawo ƙarfi wannan kuma sakamakon sakaci ne na uban ko mijin ko wan ko kanin ko kuma ɗan nata sakamakon rashin tarbiyya ta musulunci sakamakon rashin rahamar da ke tattare da shi amma ba wai don musulunci ya ce a yi mata wannan gatan ba sannan kuma mu duka mu ga yadda addinin musulunci ya haramta wa ɗa namiji musguna wa ɗa mace tuntata mata don ta fanshi kanta ta hanyar ƙarfi da yaji dukkan wannan dalilai ne da suke nuna kulawar addinin musulunci game da ɗa mace duk wannan abu na faɗa kamar suko ne akan abin da na riga na faɗa a jiya da yamma abu na biyu da zan faɗa a halin yanzu ɓangarori na rayuwa amma waɗanda suke da alaƙa da addini kai tsaye amma kuma wanda suna da alaƙa da addini kuma suna da alaƙa da rayuwa waɗanda mace ke yin tarayya da ɗa namiji a shari'ance a musulunci wajen gudanar da su daga cikin ɓangarori da ɗa mace ke yin tarayya da ɗa namiji kan al'amuran da suke da alaƙa da addini alaƙa ta kai tsaye ba da abin da ya shafi sallah sallan nan salloli ne guda biyar ne ne a'a sallah ce ta juma'a da ake a bako sallah ce ta idi wadda ake a karama da babbar sallah duk a tarihin musulunci ba inda ya mutu ba ta yi tarayya da ɗa namiji ba wajen waɗannan ibadojin mata suna halartar sallar jam'i a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa hadisai cikin bukhari sun nuna haka hadisai cikin muslim sun nuna haka hadisai cikin muwatta na imamu malik sun nuna haka idan abin buga misali ne da hadisin la tamna'u ima allahi masajidallah kada ku hana bayin allah mata zuwa ga ɗakin allah in sun ce za su je masallaci da hadisin da manzon allah ke cewa idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi izinin zuwa masallaci kada ya ce zai hana ta da hadisin da ke cikin muwatta na imamu malik wanda yake bada bayanin lokacin sallar asubahi hadisin na cewa annabi yana kammala sallar asubahi a daidai lokacin da ake kira al-ghalaq shine hasken rana ko hasken wayewar dare ya kawo kai amma akwai ragowar dare har ma a wannan lokacin dan tantance wannan lokaci hadisin ke ƙara bayanin da cewa annabi na yin sallama mata suna tashi su fita daga cikin masallaci mutalaffi'atu bi murukihinna suna lulluɓe da gyalansu ko da hijabinsu ma yu'rafna min al-ghalat ba a iya gane fuskokinsu a ce wannan wanda ce tunda a lokacin akwai ragowar dare ko babu hasken fitila ko wutar lantarki wanda ke nuna a ce har suna halartar masallaci ga kuma lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗakar da maza da mata gaba ɗaya musamman ma'aurata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana daga cikin mafi sharrin matsayi a gaban Allah ranar tashin kiyama mutumin da zai zakkewa matarsa da safe da yana tara abokanansa yana ba da labarin da ya bi duk tsakanin shi da ita ko ita da tara kawayenta suna ba da labarin da ya gudana tsakanin ta da mijinta lokacin da Annabi ya faɗi wannan hadisi cikin masallaci ne ga tsohon maza a gaban shi ga mata a baya sai wata mace ta ɗaga hannu daga can ƙarshen baya take da manzon Allah lalle wallahi cikin maza akwai masu irin wannan mugunyar al'ada kuma cikin mata ma akwai masu irin wannan mugunyar al'ada sai manzon Allah ya ƙara bayani da sharhi yace to misalin namiji ko matar da suke wannan al'ada kamar misalin jaki ne ya samu jaka a kan titi suka gudanar da alaƙar su kowa na kallon su shi ne misalin matar da ke tsallasa abin da ya gudana tsakaninta da mijinta kuma namijin da ke tsallasa abin da ya gudana tsakaninsa da matarsa abin da muke so in kai gare shi a nan gashi cikin masallaci ne gashi kuma da maza ga tsohon maza a gaba tsohon baya kuma gashi na mata annabi wannan jawabi masifita ce kuma take tambaya ko take ƙara bayani manzo Allah kuma ke ƙara bayani akan bayaninta duk wannan ke nuna tarayyarsu da maza cikin wannan sannan ga tarayyarsu da maza a sallar idi kamar yadda na karanto mana hadisin tsazu sannan ga tarayyarsu da maza kuma a sallar juma'a kamar yadda waɗansu hadisan kuma suka nuna dukkan waɗannan al'amura ne da ake yin tarayya da juna sannan na biyu daga cikin abin da ake yin tarayya da juna cikin abin da yake na da alaƙa da addini kai tsaye abin da ya shafi wato ainihin sadaka idan an ce sadaka ya shafi sadaka ta wajibi kamar zakka ga wanda suke da kuɗin da za su kai a fitar musu da zakka ko kuma sadaka ta nafila ga wanda suke ta ga damin yin sadaka ta ganin dama ba ta wajibi ba irin yadda maza suka rinka yi a lokacin annabi haka mata suka rinka yi ba a bambance tsakanin maza da mata ba har Zainab matar Abdullah ibn Mas'ud lokacin da ta tara kuɗinta sun kai zakka za ta fitar da zakka Abdullah ibn Mas'ud ya ce to ai sai ki fara da gida tunda bai gida ba ta ƙarshe bai kamata a ba daji ba take ya za in baka zakka bayan kai mijina ne ki ce ya halatta ki bani ni ne bai halatta in baki ba amma ki ya halatta ki bani take ba ta yadda ba sai ta tambayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ta garzi ya ta je gidan annabi tsara da mutum Allah su baka gare shi sai sallama manzon Allah ya tambaya wa take aka ce Zainab matar Abdullah ibn Mas'ud da kuma wata matar daban mai ke gaba da su suka ce mun fitar da zakka ne mazajen mu suka ce wai su zamu ba shin mun tashi rabon zakka suna da rabo a ciki shin ya halatta mu ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ku ba su kuna da lada guda biyu ladan zakka da ladan zumunci wannan ke nuna tarihin maza da mata cikin waɗannan ayyuka na alkhairi sannan kuma da sadaka ta yau da gobe duk maza da mata za su yi tarayya a cikin waɗannan al'amura shi yasa idan muka lura a ƙasashen da suka ci gaba suka kuma ƙara mu fahimta ta addini za ka ga cewa da kai mata ba sa barin a bar su a baya a irin wannan fage ba sa taɓa ƙyalewa maza su bar su a baya akwai misalai guda biyu waɗanda suka faru duka a kwanan nan ko ɗin shekaru da ba su da yawa lokacin da ake rikicin Bosnia Herzegovina a lokacin muna Saudiya muna karatu mun ga inda ƙungiyar mata a Madina da Riyad da Makka suka yi asusu na musamman nasu na mata suka tara kuɗi wuri na gogar wuri sama da miliyan 25 na riyal na Saudiya da su aikawa marayu da suka rasa iyaye a Bosnia kuma matayen da suka rasa mazaje a Bosnia ta hanyar kuɗin sadaka kuma a kwanan nan a cikin azumin nan da ya wuce na Ramadan mun ga dukkan waɗanda suka kalli fikir Saudiya a cikin waɗansu kwanaki sun ga asusu na musamman da aka buɗe don a taimakawa ƴan ƙawo musulmi na Palestine dangane da wahalhalun da suke fuskanta daga Yahudawa babu irin taimakon da mata ya yi ba su bayar a irin wannan fagen ba akwai wadda ta tara gwalagwalanta abin da ya shafi abin wuya da awarwaro da sarka da zobe da baji na zinariya ba ka kimanta kudinsu za su kai riyal 150,000 sai abin da ta mallaka kenan ta riga ta bayar a kai wa musulmi na can wurin da ba daya akwai wanda za ka bayar da kaza akwai wanda za ka bayar da kaza yadda maza ke yin tarayya mata cikin ayyukan alkhairi amma galibi a nan wurin sai dai a hankali yan daidai ko da ake samu alhamdulillah kun an tara tasowa amma in ba haka ba duk wanda sai ya ci ka samu kudin dashi to ta jira ne don saboda gidan biki duk wanda sai ya zo oro da sayar ko sai manja tana sallar mai tana sayar da manja ko tana sayar da gaji da gishiri to za ta tara kudinta ne don saboda ketare ne a gidan biki amma ba dan ta sayo wa kanta wani tikiti ko lasisi da shiga aljanna ba wanda wannan kuma sakaci ne kwarai da gaske da mata suke yi ku tuna irin yadda maza suka cire ko a yawan ibada a yawan ibadu misali sai da maza Allah ya bada kamata ya gamsar da ku ba ya mutum da mutayen jinin al'ada in dai ta kai shekarun al'ada din kwana hudu ko biyar ko shida ko bakwai a cikin kowane wata a wannan kwanaki bakwai da za ka yi suna jinin al'ada fa ba ta sallah ba ta azumi in ya yanke an yi duka rama azumi amma ba sai ta rama sallah ba da namiji ya cire ta da kwanaki bakwai a cikin kowane wata kenan wajen yawan ibada to ya za ta yi su cike wannan gefen in ba ta hanyar yawan karatun Qur'ani ba da sallan nafilfili da ɗabi'a ta gari da hali na gari da sadaka ga wanda ta samu damar yin haka ta wannan hanyar ne kaɗai za ta cike gefen da namiji ya cire ta da shi in ba ta wannan ba su kenan ya yi ta wuce cike na a kowane wata wannan ɓangarori guda biyu na buga su ne a matsayin misali na ɓangarorin da namiji ke yin tarayya da ya mace a daga nan gurin sai waɗansu al'amuran da suna da alaka da addini kuma suna da alaka da rayuwa su ba kamar sallah suke ba tunda sallah addini ne tsantsa ba kuma kamar sadaka suke ba tunda sadaka addini ne tsantsa amma suna da alaka da rayuwa suna kuma da alaka da addini misali abin da ya shafi karantarwa aiki na karantarwa da yaɗa ilimi abin da yake da alaka da addini sannan kuma yana da alaka da rayuwa yana da alaka da addini kasancewar a cikin abin da za a karanta akwai addini akwai Qur'ani akwai hadisi akwai fiqh akwai hukunce-hukunce sannan a cikin abin da za a karantar akwai ilimin boko akwai karatu da rubutu wani Hausa wani Turanci dukkan wani fanni na rayuwa tsarin tattalin arzikin gida tsarin gudanar da gida tsarin kaza tsarin zamantakewar iyali da sauran al'amura wanda duk ya shiga cikin fagen addini kuma ku sani mata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam musamman matan annabi tunda sun yake mata bubuga misali wanda ba yanda za a yi ki wani abu ya zanto kuskure ne annabi ya kyale su akai sun dai har suka yi abu to ya zama hujja ne kan cewa ake kowace kama suna iya wannan abun matan annabi suna cikin matan da suka yi fice wajen ilmantarwa da yaɗa ilimi ba wai ma karantar da mata ƴan uwansu ba hatta karantar da maza ummuna Aisha yana ɗaya daga cikin mutane bakwai da suka fi kowa haddace hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan an tashi lissafi dama Abu Huraira ne kan gaba sannan Abdullahi dan Umar sannan ita Aisha Allah ta kare da gaita sannan Jabir dan Abdullahi sannan kuma wato ainihin Abdullahi dan Abbas sannan Sa'd bin Abi Waqqas sannan waye su bakwai ne dai wani malami ya tara su a cikin zantansa da yake cewa sab'un min as-sahabi fawqa al-alfi kad nazalu min al-hadithi عن المختار خير مضر أبو هريرة قعد جابر أنس صديقة وابن عباس ابن عمر أبو هريرة وتو أبو هريرة سلم لي باي أبو قاسم كان كارب يدي سعد كن سعد بن أبي وقاص جابر كن جابر بن عبد الله أنس وتو أنس بن مالك كن صديقة من عائشة كن سنا عبد الله بن عباس سنا عبد الله بن عمر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر سو بكو كي نسو سكو بكو واحد كي يجيزو من ذا الله دا جي قيامة سكلا سكيسو كتسي أمنا عائشة عائشة دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يبر دونيا بسكي كي كلا أشرهم على دونيا سنا إركي كلا شا تكوت النبي يبر دونيا أما إركي كلا شا تكوت في تاريا دا مزا جي وجن حد كي تسو مفي أوكا نهدي سمى ذا الله صلى الله عليه وسلم ko baya da haka suna da manya-manyan ɗalibai da suke karantar da su da cikinsu akwai wato ainihin Tawus ibn Kaysan al-Yamani ɗalibin Aisha ne na karantar da shi daga cikin su akwai Imam Sha'bi Amir ibn Sarahil al-Sha'bi wanda shi ma dalibi ne bai dalibta a wurin Ummu Aisha Allah ya kare da gare ta daga manya-manyan tabi'ai daga cikin manya-manyan malamai waɗanda sun karantu a ƙarƙashin karantarwar Ummu Aisha Allah ya kare da gare ta wanda ke nuna mana tarayyar maza da mata wajen isar da addinin musulunci sannan a wannan fage banda Ummu Aisha za mu ga fice da Ummu Sulaim ta yi mahaifiyar Anas bin Malik za mu ga fice da wannan ta yi wato Maimuna bintul Harith al-Hilaliyya matar annabi sallallahu alaihi wasallam yaso nawa ta karantar da mazaje ta faɗakar da su wani abu na addinin musulunci wanda ba su sani ba da haka dai fagen ilmantarwa fage na karantarwa fage ne da ake bukatan maza da mata su yi tarayya a kai da juna wannan yana daga cikin fagen da ya kamata ya mutu zagi don tsaye a kai wannan gurin ba wai sai karantar da fiqhu kadai ba duk da cewa karantar da fiqhu yana da matuƙar muhimmanci ba wai sai qur'ani da hadisi da tauhidi da sirri kadai ba duk da cewa waɗannan duk suna da muhimmanci a cikin rayuwa hatta abin da yake a karatun boko ya kamata a ce daga cikin mata an samu zaratan malaman da suke karantarwa don yaɗa ilimi da kore jahilci a tsakanin sahun mata ƴan uwansu ya sau nawa muka sabu ci baya sakamakon sakaci da ƴan uwa mata suke wajen karantar da ƴan uwansu mata duk wanda ta yi boko ta matsayin ta samu digiri ko master's digiri ko ta samu PhD tana ganin ta sha bamban da sauran ƴan uwanta mata ko gidan biki aka je babar marta daban babar marsu daban ita da ire-iren ta ƴan boko wurin zaman su daban sauran mata da ake ganin local mata ne su kuma wurin zaman su daban wanda a rayuwa abinda ake kira wayewa abinda ake kira sanin ya kamata shine mutum ya zanto na jama'a ka sani ilimi da ka karanta ko ilimi da kika karanta kimar sa tafi karfin ki ke daya duk mutumin da zai ilimi wai in din kansa shi kadai ne ya ai daga degree sai dakata wani ma daga diploma sai dakata in dai dan amfanin kanka ne kai kadai amma duk wanda zai kai matsayin ya samu degree ko ya samu master's degree ko wani abu makamancin haka to lalle yayi ne dan al'umma ba dan ki kadai ba tunda ko dan al'umma kai al'umman nan sune wanda suka fi kowa kuku da kai da ya kamata su ci moriyar ilimin ka inda ake dukkan wata mace da ta yi karatun zamani ko ta yi karatu na addini za ta buɗe wani abi na yaƙi da jahilci a tsakanin ƴan uwanta mata waɗanda ba su yi karatun addinin nan ba ko waɗanda ba su yi karatun bokon nan ba don ta karantar da su ta fuskar yaƙi da jahilci su koyi karatu da rubutu da dabarun zaman yau ta hanyarsa da irin cutukan jahilci da muke fama da su yau da zamanin su ba ma abin da yake faruwa shine akwai ragwanci ƙwarai da gaske a tsakanin ƴan uwanmu mata da suka yi karatu wala Allah karatun addini ɗin ballantana kuma irin wanda suka yi karatun boko akwai kuma ware kansu da bambanta kansu da sauran mata wanda wannan yana haifar mana da matsala ƙwarai da gaske na biyu daga cikin fagen ilimin da wato ainihin maza suke yin tarayya da mata a kai shine wato wajen fagen abin da maza suke yin tarayya da mata a kai shine wa'azantarwa ko abin da ake kira al'amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar na bambanta wannan da karantarwa dan karantarwa daban wa'azantarwa ko faɗakarwa daban ba dukkan malami da yake yin wa'azi bane za ka iya ajiye masa ɗalibi ya iya karantar da shi wani littafi har ya iya ko wani sujja har ya iya ba dukkan ko malamin da yake iya karantarwa bane za ka zo ka sa shi cewa ya tashi ya yi wa'azi a gaban jama'a kuma ya iya domin mai karantarwa zai kasance yana da wani course da shi ya fi iyawa kamar fiqhu ko hadisi ko english ko social studies ko dukkan wani abu daban wanda zai iya tsayawa ya karantar da mutane wannan subject din a mataki na primary ko mataki na secondary ko mataki na gaba da secondary har mutane su iya shi wanda wannan daban da wa'azi na yau da gobe to da haka sai na bambance tsakanin ilmantarwa da wa'azantarwa irin yadda ake bukatar a samu mata masu ilmantarwa ilmantar da addini karantar da addini ilmantar da boko sanar da ƴan uwansu mata boko da kuma lalle ne a samu mata masu wa'azi da faɗakarwa duk da cewa tun shekaru da kadan da suka wuce baya an samu sa'in ta tsakanin malamai masu wa'azi da musayar ra'ayi da canjin yawun baka kan cewa shin ya mace ta iya fitowa ta yi wa'azi da yan uwanta mata ko ba za ta iya ba, za ta iya fadarkarwa ko ba za ta iya ba. Waɗansu suna ganin cewa kwata-kwata ya mace bai halarta ba ta fito jiya za ta yi wa'azi, wannan ma su tuna ne da kuma baiwa mata wata dama da Allah bai ba su ba da kuma kokarin jawo fasadi cikin al'umma. Ina na mace da wa'azi, ina ruwan mace da fadakarwa, ina ruwan mace da kaza da sauran maganganu irin wannan. Gaskiya abin da ya kawo wannan shine rashin karanta tarihin baya da kuma rashin nemo haske da ƙarin bayani daga Alƙur'ani mai girma, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na aya ɗaya daga cikin ayoyi a cikin Alƙur'ani da za mu iya kafa hujja da ita dangane da fadakarwar kiyamaci da ƴan uwanta mata, wa'azantarwarta da ƴan uwanta mata. Sabin Allah ta'ala a cikin suratu Tauba, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim. Wannan aya tana cikin suratu Tauba. Suratu Tauba kuma sura ce madaniya, bulmiji da a shafe hukunce-hukuncin da suke cikin ta. Me Allah ke cewa ciki? Wal mu'minuna, mu'minai maza, wal mu'minatu, da mu'minai mata, ba'duhum awliya'u ba'd, sashinsu mataimaka ne da sashin, ɓangarensu mataimaka ne, masu bayar da gudunmawa ne, magiɗin kalamari ne ga ɗaya ɓangaren. Sai Allah ya kawo siffofi guda huɗu. Farko, ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da kyakkyawan aiki, wa yanhauna 'anil munkar, suna hani daga mummuna, wa yuqimuna as-salata, suna tsayar da sallah, wa yu'tuna az-zaka, suna kuma bayar da zaka. Annabi Allah ya ce wa yuti'una Allah wa rasula, suna da'a ga Allah, suna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya ta ishe mu hujja, dan za mu gama bukinta. Allah ce wal mu'minuna wal mu'minat, mu'minai maza da mata. Sai kuma ya kawo aikinsu da sifarsu, me ya aikinsu mu'minan nan maza da mata? Farko sai ya kawo da ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, al'amru bil ma'ruf wa an-nahyi 'anil munkar, kenan maza da mata duk suna yi. Sannan na biyu, wa yuqimuna as-salata, suna tsayar da sallah. Sannan na uku, wa yu'tuna az-zakata, suna bayar da zakka. Sannan na hudu, wa yuti'una Allah wa rasula, wato suna da'a ga Allah, suna da'a ga manzon Allah. Kaga anan gurin kowa daga cikinmu ya yarda cewa eh, lalle mata suna yin tarayya da maza cikin sallah, eh suna tarayya da su wajen zakka, eh suna tarayya da mata da maza gaba daya wajen da'a ga Allah, da'a ga manzon Allah. Amma sai muka yi sabani wajen al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tare da cewa ababin da muka yi ittifaqi akan su da wannan wanda muka saba don duk aya ɗaya ta kawo su cewa maza da mata suna yi. To kuma sai Allah ya faɗi sakamakon su, sai ce ula'ika sayarhamuhum Allah wallahu azizun hakim, lalle irin waɗannan Allah zai ci kansu. Inna Allah azizun hakim, Allah mai, Allah aziz ne magwayi sannan hakim. Sai kuma ya faɗi alƙawarin da ya musu, wa'adallahu almu'minina wal mu'minat, irin yadda almu'minuna wal mu'minat suka yi tarayya wajen ayyuka guda hudu, to haka sakamakon ladan ma sai aka yi ga almu'minina wal mu'minat. Wa'adallahu almu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawz al-'azim. Dukkan wannan babban dalili ne a tsari da ke nuna tarayyar maza da mata wajen abubuwan da suka shafi ayyuka na faɗakarwa, ayyuka na wa'azantarwa. Kuma ga wani abu da ya faru a tarihi wanda ba mai iya inkarinsa, inda ake mata ba ka faɗakarwa da ba zai yiwu ba, inda ake mata ba su da haƙƙin faɗakarwa. Madauki Ummu Sulaym, Hajar Anas dan Malik, shi ta fara musulunta kafin mijinta Malik ibn al-Bazzar ya musulunta, shi bai ma musuluntan ba, da ta karɓi musulunci ta zo ta yi ta ƙoƙari safe da yamma kiran shi suke zuwa ga addinin musulunci, har ya ga cewa ta hula masa wata, ta dame shi, ta hana shi sakat, ya yi hijira ya bar Madina ma ya koma Sham da zama, ya je ya mutu a can bai musulunta ba. Ta zauna tana cikin zaman kaɗai saka, daga ita sai ɗanta Anas, shi kuma ta sa Anas a gaba, yana saurayi matashi har sai da fitar sarki ga musulunci ana nan sai abutan haye fito neman aurenta kuma shi kuma abutan haye ganin ma sai dibe musulunta ba kace irin da idan ya nuna wani da kamata a hana shi ba ka kai duk sun da ya kamata da namiji ya kai da bunƙasa da isa amma kana da fikir guda daya sai kafiri ne ko musulmi babu inda zan aure ka kana kafiri in ka yarda ka karɓi musulunci mana idan ya so ni kuma sadaki na shi ne kalmar shahadar da za ka yi ba sai ka bani ko kwabo ba yi dai shawara da kansa yi dai yana santa ya dawo ya zo furta kalmar shahada shi kenan aka daura aure bai ba ka ko kwabo kalmar shahadar shi ne sadakinta ko manzon Allah ya tabbatar da auren kuma duk yana nan cikin sahihul bukhari ga yadda ummuna aisha ta ga dan uwanta abdurrahman ibnu abi bakr yayi alwala bai wanke kafarsa sosai ba ya bar lam'a a cikin kafarsa kada fa kafarsa take kai abdurrahman wanke kafarka da kyau domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wailul lil aqab minan nar za ai azaba da wuta ranar tashin kiyama da dukkan duniyar da aka zo wajen alwala ruwa bai shiga cikin ta ba ga irin yadda ta tsaya ga wata mace a wajen tsawafi matar tana kokarin da karfin tsiya sai ta je ta yi cuɗanya da maza ta sumbaci hajarul aswad da ke jikin ɗakin ka'aba kuma da aisha ta rike ta ce manzon Allah ya hana yin kokowa wajen sumbatar ɗakin ka'abun nan a hajarul aswad ga irin yadda ta ga wata ta fito da tufafin da bai fito sai jikin ta ba sai rigar nan sarasara ko gyale sarasara ta kama ta kike ta ce bai halatta ba ta mutu ta fito da wannan zai kika wanda ya fi wannan kauri zamu ga mata na annabi sallallahu alaihi wasallam ko matan sahabbai a lokacin sa da za su kirgu ba waɗanda ko suka yi gyara ga wani namijin da ya kuskure ko mata yan uwansa da suka yi kuskure inda mace ba ta fadakarwa inda mace ba ta wa'azantarwa ba za a yi wannan ba Urwa ibn Zubair ya zo ya ce ni ina ganin cewa ta ayi tsakanin Safa da Marwa a aikin Hajji Umara ba tilas bane sai ce yayi hujjarka yace Allah ce inna Safa wal Marwa min sha'airillah wa man hajja al baita wa tamara la jinaha alaiha an yatawafa bihima ya ga wannan aya ya fahimce ta ba daidai ba ummuna Aisha ita ce ta gyara masa cewa ka fahimci kuskure ba haka aya take nufi ba ga abinda take nufi ga abinda take nufi irin wannan a cikin sura da tarihi ba zai kidayu ba irin yadda mata suka tsaya tsayin daka wajen kulawa da fadakarwa a wani lokacin ga mazaje ƴan uwansu muharramansu da suka ga suna aiki ba na daidai ba a wani lokaci ga mata ƴan uwansu ko waɗanda suke akwai alaƙar jini ko waɗanda suke babu su faɗakar da su su farantar da su su yi abin da ake kira al'amru bil ma'ruf da kuma annahyu anil munkar duk wannan sananne ne a cikin tarihi maza da mata sun yi tarayya wajen wannan sannan abu na gaba daga cikin al'amuran da namu ce take yin tarayya da ta namiji a kansa wato ainihin na abin da yake da alaƙa da rayuwa shi ne abin da ya shafi kiwon lafiya abin da ya shafi likitanci abin da ya shafi jiya abin da ya shafi aikin ungozoma ya ai wannan dama na kyamace ne ita kadai abin da ya shafi reno abin da ya shafi menene waɗannan dukkaninsu kyamace tana yin alaƙa da ta namiji wajen yin su ko da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya shafi kiwon lafiya Ubangiji ta'ala ya riga ya tsara rayuwar ɗan adam bisa ga bukatuwar ɗan adam zuwa ga al'amurra kamar haka abu na farko abin da zai ci abu na biyu abin da zai sha abu na uku abin da zai shaƙa na iska galibi cutuka da ɗan adam ke kamuwa da su a waɗannan kafofin ne ko daga abinci ko daga abin sha ko daga iska da ya shaƙa kafin cuta ko kwayar cuta ta kurɓa ta shiga ɗan adam ta wata hanya daban ko ta hanyar jini ga wanda ya yi rauni ko wata kwayar cuta ta shiga ko ta dukkan kowace irin hanya kafin ta shiga an fita tsammanin shigarta a wannan ɓangaren ko abinci ko ta abinci ko kuma ta iskar da mutum zai shaka shi yasa addinin musulunci ya bayar da kulawarsa wajen tsaftar abin da mutum zai ci da tsaftar abin da mutum zai sha da kuma tsaftar muhalli da yake zaune ko yake zaune a matsayin gida ko kuma nan ne wurin aikinsa ko wurin sana'arsa lalle ne ya zanto yanayi ne bidace da tsaron lafiyar dan adam, babu wani abin da iska ke ɗauke da shi da zai gurɓata yayin barazana ga rayuwar dan adam. Wannan a cikin musulunci da akwai wannan. Sai sa Allah ya ce wa manzanni ya ayyuhar rusul kullu min at-tayyibat, ya ku manzanni ku tsaya daga at-tayyibat. Idan an ce at-tayyibat shine dukkan wani dangin abinci ko abinci wanda yake baya haifar da maye, sai kada lalata kwakwalwar dan adam, sannan kuma baya dauke da wani dabi, baya dauke da wani fauzul, baya dauke da wata cuta da za ta karya lakar jikin dan adam, ko ta lalata masa hutu, ko ta yi daga-daga da waɗansu jijiyoyi ko sasanni na jikinsa. Shi yasa Allah ya halasta at-tayyibat a waje ɗaya, kuma ya haramta al-khaba'i, wato yake wa yuharrimu alaykum al-khaba'i wa yuharrimu alayhim al-khaba'i, wato manzon Allah ya zo don ya haramta mutane al-khaba'i. Khaba'i kuma jam'i ne na khabisa. Khabisa shi ne kuma dukkan wani abinci ko abinci, imma da yake ɗauke da abin da zai cutar da hankali, ko yake ɗauke da abin da zai cutar da dangan jiki. Dukkan waɗannan sai aka haramta wa ɗan adam su. To kuma ɗan adam a kowane yini, a kowane minti ma yana buƙatar iskan da zai shaƙa, kamar yadda a kowane yini yana buƙatar ya ci abinci kuma ya sha abinci. Sai a kowane lokaci ɗan adam yana daf da kamuwa da cuta, ta hanyar abincin, ta hanyar abincin, ta hanyar iska da zai shaƙa. Mutum da zo ɗan adam yana zagaye da irin waɗannan al'amura, akwai buƙatar ya samu tsaro, shine samuwar likita, samuwar ma'aikacin jinya, wanda da zaran jiki ya kamu da tangarɗa shine wanda zai zo wa ɗan adam agajin farko wajen kare shi daga abin da ya kamu da shi. Wannan kuma zai ja mu zuwa ga mafahimci shi ɗan adam ɗin har da ɓangarorinsa guda biyu, ɓangaren ɗaya namiji da ɓangaren kuma ɗaya mace. To kaga hikimar Allah kuma ta gudanar da a ƙarshe-ƙarshen zamani adadin maza zai rinka raguwa, adadin mata ya ƙaru. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari cewa akwai wani lokaci da zai zo nan gaba wanda inda za a kasafta matan duniya ga mazajen duniya, kowane ɗaya namiji zai samu rabo na mace 50 shi kaɗai. Wato wanda ke nuna wato ranar da za a samu na mata suna da yawa. Sannan kuma ɗaya namiji galibi shi ne ya fi gamuwa da haɗari na mutuwa sama da ƙyamaci, domin a duk inda ake tafiya don fito, kamar daga nan zuwa Kano, daga nan zuwa Lagos, daga nan zuwa Kwatano, daga nan zuwa Hong Kong, daga nan zuwa England, daga nan zuwa Dubai, daga nan zuwa Inani, kafin fitar da mace ɗaya da take kai kawo zirga-zirga a wannan hanyoyi, sai ka samu namiji 10 ko 15, wanda a cikin wannan tafiya akwai yiwuwar haɗarin jirgin sama, akwai yiwuwar haɗarin mota, akwai yiwuwar haɗarin jirgin ruwa, akwai yiwuwar haɗarin jirgin ƙasa. Wanda idan an yi wannan haɗarin akwai yiwuwar mutuwa, akwai yiwuwar rashin hannu, akwai yiwuwar rashin ido, akwai yiwuwar rashin ƙafa. Wanda duk ɗan namiji da yake shiga cikin wannan haɗarin na mutuwa sama da ƙyamaci. Sai ka kullum sai ya kasance adadin maza da ke mutuwa yana ƙara da mata yawa kuma. Duk kusa hanyoyi na haɗari da zai sabota mutuwa. Sannan ga yaƙe-yaƙe da ake a duniya, yaƙi tsakanin ƙabila da ƙabila, ko yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa, sojoji da ake kai su wajen yaƙi galibinsu mazaje ne. Kuma namiji ɗaya za ka samu yana da dangantaka da mata 4 ko 5 da suke tsammanin kyautatawa ko tausayi daga ɓangarensa: mahaifiyarsa, matarsa, ƙiyarsa, ƙanwarsa, yassa, kakarki ta wajen uwa da kakarki ta wajen uba. Dukkan waɗannan suna tsammanin ihsani da kyautatawar ɗan namiji. To sai ya je mutu a wajen yaƙi, kaga su sun zama ba mai ba wani mu'il mai ba su adabi ko mai ba su taimako ko wanda zai kula da lafiyarsu. A nan gurin ma kaga wannan na haifar da a sami rara na mata sakamakon mutuwar magaje da yawa. Alal misali, ko da a yaƙe-yaƙe da ake a duniya, kafin a ce ƙyamata ta mutu daɗe sai ka samu maza Allah aƙalla 3-4-5 kafin ƙyamata ɗinta mutu sai maza 3-4-5 sun shiga cikin haɗarin mutuwa. Wannan ke sa a ce rarar matan suna da yawa. To idan ka kalli wannan cewa dole ɗan adam ya ci iska, kuma dole ya shaƙi iska, kuma akwai haɗarin kamuwa da cuta a cikin ci da sha da shaƙar iska, sannan dole a sami waɗanda za su kare lafiyar idan ta samu da cutar din wanda za a yi a kare jiki din. Kuma idan ka lura da ragowar da ake da su na adadin maza koyaushe da kuma larar mata da ake samu da yawa, wannan kaɗan yaɗi sai ya sa ka ce a sai dole a samu likitoci a cikin mata irin yadda ake samun likitoci cikin yaya maza. Ɗaya kenan. Sannan na biyu, idan ka lura da yadda musulunci ya tsara rayuwar yanayin ɗa namiji, alaƙarsa da mace, cewa alaƙa ce iyakantacciya, ko dai ta zanto matarsa ko kuma ta zanto muharramarsa, ita ce kaɗai aka yarda su yi alaƙar da za su kaɗaitu a wurin da babu kowa sai su da sauransu. Don ba haka ba sai dai ita mace ta yi alaƙa da 'yar uwarta mace. Amma idan aka ce mata ba za su yi karatu wanda yake na zamani ba, musamman abin da ya shafi kiwon lafiya, ko dai ta zai ta zama nas ma'aikaciyar jiya ko ta zanto likita a likitan san abin da ya shafi wato mata kamar gynec doctor, ko kuma ta zanto likitan yara ko wani abin da ake buƙatar ta. Idan aka ce duk mata ba za su yi wannan ba, to adadin da ake da su na maza ba su iya kuma su gamsar da maza ɗan uwansu ba, ballantana su zo su gamsar da adadin matan da ya fi na maza yawa. Kaga wannan duk dalili ne a tarihi cewa dole kenan a fi ‘ya’ya mata su yi karatu a wannan ɓangare. Sannan kuma wani abu na uku da ya kamata mu kalla shi ne, duka mu yi ittifaƙi kan cewa a yanzu ɗin abin da ido ke gani hannu ya taɓa na misalai da ke cikin rayuwar mu ta yau shi ne adadin likitocin da ake da su maza ɗin ba su wadatar da maza ‘yan uwansu ba, ballantana su isi mata. Maza ‘yan uwansu ba su wadatar da su ba. Kuma su mata ɗin ƙarancin likitocin da ake da shi a cikinsu ya sa tilas take kai su ga ɗa namiji ya duba su. A wani lokacin ɗa namijin ba wanda yake ba musulmi ba. Ya kasance mace tana da juna biyu. Ta sanya hijabi cikin mutuncinta. Ka je asibiti don awon ciki. Ko don lura da wata matsala da take shafar rayuwarka. Ya kasance ɗa namiji kuma ɗa namijin ma ar ne ba musulmi ba. Shi ne zai bincika ta ga tsareshinta. Ai ba ƙasƙanci da ya wulaƙanci da ya wuce wannan. Waɗansu watanni da suka wuce baya, wani ɗan uwa yake faɗa min a Jos da na ji, yake cewa zagin da arna suke musu kenan a asibitoci a Jos. Da mu mu mutum hijabin da matan musulmi suke yi ba. Za su yi hijabi ba wanda zai gan su rikif, amma kuma za su zo asibiti. Abinda bai kai a duba tsiraitin su ma sai ya matsa masa sai sun cire hijabin su mun ga tsiraitin su. Da danganci, haka arna suke mana wannan wulaƙanci. Saboda me? Saboda mata ɗin sun ƙi su yi karatun aikin jiya, sun ƙi su yi karatu na medicine, sun ƙi su yi karatu wadataccen karatun da za su kula da mata ‘yan uwansu. Saboda su samu kulawa ko goyon baya daga ɓangaren iyaye ko daga ɓangaren yayye ko daga ɓangaren mazajensu wanda za su yi wannan karatun ba. Sai da wulaƙanci ne yake wannan. Kuma idan muka zo duk malaman da za su ce mace ba za ta yi karatun boko ɗin ba. Ko ba za su je su yi karatun likitanci ba, ko ba za su je university ba, da kansu kuma za su kafa hujja a cikin littattafan da za su gani ko rubuce-rubucen waɗansu malaman cewa ai bai halatta ba ku. Sai kar su je su yi karatun zamani ɗin, to ya za a yi masa wata a samu matan da za su iya magance su kenan. Ta su gaskiya wannan matsala ce da ya kamata mu lura da ita da kyau. Mu kuma yi wa kanmu adalci. Na yarda cewa a tsarin karatu a manyan high institute namu, a tsarin karatu a universities namu, akwai matsaloli da ‘ya mace ke cin karo da su fagen neman iliminta ko daga abokananta mazaje da suke ɗaukan darasi tare, ko daga waɗansu ɗatagarin malamai daga cikin malamai na jami'a da za su turza su ƙyamace don saboda kuma wata manufa ta su game da ita. Na yadda akwai wannan matsalolin, amma kallon wannan matsalolin ba shi zai sa mu haramta karatun boko ɗin ga ƙyamace ba. Kamata yi mu kalli matsalolin mu tashi haikal mu kafa wani kwamiti ko ƙungiyar yaƙi da wannan matsalolin da za su hana ƙyamace karatu ɗin, da za su hana mata mutuncinta. Mu kwaso mata ‘yancin da ƙarfin tsiya, mu ba ta dama don a ba ta dama ta yi karatun. amma ba mu kalli matsalar ba sakamakon matsalar sai mu ce kace karatu to wannan kace karatu din ba shi zai warware matsalar ba matsalar wacce za ta ci gaba da faruwa sannan kuma wani wannan wanda take wannan illa za ta ci gaba da faruwa shine mata ko matan limamin juma'a ce kuma ta kamu da rashin lafiya za ta je asibiti shi da kanta ya je kai ta wajen likita namiji wani lokacin likitan wanda yake arme ya kasance shine zai duba ta to wannan ya zama kaskanci kenan da wulakanci da kullun zamu rinka cin karobi saboda haka a gaskiya mun tashi tsaye haikan yadda za mu magance wannan matsala kuma mata waɗanda suke karatun boko su ma suna da buƙatar farkar da su da jan hankalinsu a yau duk mace guda goma da za ka samu ɗayar boko da wuya ka samu ɗaya wadda ta je za ta karanta NAS ko ta karanta health technology ko midwifery ko ta ballanta na mata za ta karanta medicine ta zama doctor ta zama likita galibin ku kuna zuwa ne ku karanta accountancy don ki yi aikin banki kafin ka samu mace musulma likita guda ɗaya sai ka samu mace mai aikin banki ko mai aiki a wani kamfani na insurer inda ake samun albashi da allowances masu tsoka guda goma ko sha biyar a tsakani da Allah tsakanin abin da ya shafi kiwon lafiya da abin da ya shafi aikin banki wanne ne ya fi zama larura a cikin rayuwa kiwon lafiya shi ne ya fi zama tilin a rayuwa kuma tsakanin ku da Allah duk wanda su je ta karanto a kawantansu misali dan ta zama ma'aikaciya a banki ko a wani kamfani na insurer ko dukkan wani kamfani na hada-hadar kuɗi ko tattalin arziki da wanda ta je ta karanta medicine ko ta je ta karanta zartanto nas don Allah wacce ce ta yi ilimi don kanta kadai wacce ce kuma ta yi ilimi don jama'a wanda ta je ta zama malama a banki ko ma'aikaciya a banki kanta kawai ta yi wa gata don ta samu albashi mai tsoka ta shiga mota ta sanya atamfa mai kyau da ɗin takalmi suna takawa kwas-kwas da sauran al'amura amma duk wanda zai ta kanta likitanci ta san ba don kanta kadai ta yi ba ta yi ne don wa don al'umma don jama'a to a wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai bambanci tsakanin mutumin da yake yin abu don kansa da wanda yake yin abu don al'umma matsayinsu ba ɗaya ba ne a wurin Allah da ɗaya matsayinsu ba zai taɓa zama ɗaya ba duk mai yin abu don al'umma shi ne bawa da ubangiji ta'ala ya fi fifitawa ya fi so sama da mutumin da zai yi abu don shi kaɗai kuma ma tunanin kansa kai kaɗai tunani ne ba na bil'adama ba tunani ne na koda a cikin dabbobi waɗanda suke ƙasa su ne masu tunanin kansu su kaɗai irin su kan tsako wanda su goma za a yi kwancin kwansu a zo a ƙyanƙyashe su kowa na rufe su da fuka-fukinta amma idan ɗaya su ta kiwo ya samu abinci sai ya da sauran sai gudu ƙyanis ma'ana duk wanda yake da tunani na shi na shi kaɗai tunaninsa bai tsara tunanin kan tsako ba amma mai tunani don jama'a mai tunani don al'umma shine mutumin da yake tunani irin na bil'adama wanda yake tunani don jama'arsa ya ga irin kalubalen da ke fuskantar ƙasarsa mu kalli kalubalen da ke tsakaninmu da 'yan uwanmu arna abokan zaman mu arna wanda muke zama a ƙasa ɗaya mu ga irin kalubalen da ke tsakaninmu da su mu ga yaya za mu fitar da kanmu daga cikin wannan kalubalen ya zama suka cutar da mu sakamakon rashin likitocinmu sakamakon rashin injiniyoyinmu sakamakon rashin dukkan wani ɓangare na rayuwa da ya kamata a ce muna da shi saboda haka tsakani da Allah dole ne in ma wani asusu ya kamata a ce akwai na tallafa wa mata waɗanda su yi irin karatu a waɗannan ɓangarori da muke da ƙishirwarsu to ya kasance akwai wannan asusu na tallafa da bayi da dukkan wani gudunmawa duk ya kasance mun samu fitattun mata da za su cike mana gefen da ake da shi amma matsalolinmu da muke da su ko matsalar da ƴa mutum suke fuskanta wajen karatun zamani a jami'a ko a higher institute za ta gamu da marasa tarbiyyar mazaje waɗanda suke abokananta na ɗaukar darasi na tsarin karatu bai bambance ɗakin karatu na maza daban na mata daban ba ana haɗuwa ne a hall ɗaya malami ya zo ba da lecture a wani lokaci a zauna kan benci ɗaya a jami'o'in da su tsara ta kai ta kawo ba ɗaya namiji idan ya zo bai samu wuri zai zauna a kan cinyar wata ɗa mace ko budurwar da ta shigo ta samu waje ba ta zauna a kan cinyar wani ɗa namiji ko malami na ba su darasi saboda su ba ruwansu boko suka zo karanta ba ruwansu da addini to waɗannan matsaloli da ake fama da su akwai hanyoyin warware su da dama. Hanyoyin warware su kamar haka ne. Na farko, akwai manya-manyan hayar sosu da suke garkashin kargamman ne ba da garkashin federal gamman ba ne. Najeriya kuma ana bin tsari ne na federalism, na federation, wanda yake kowace jiha suna da wani bangare na cin gashin kai wajen tsara education policy nata, amma wajen tsarin daukan karatun a ce dukkan waɗansu hayar su da ke karkashin kudamman wanda suke a jihohin da suke da rinjayen musulmi kuma wanda suka fara aiki da shari'a ta fitar da siyasar cewa lallai ne a ware ajujuwan daukan karatu na maza daban da mata daban a hayar su. Kun muka ce za mu yi haka ba wanda ya sai hana. Gwamnatin tarayya ba ta da ikon ta hana don tsari aiki ne na federation. Amma rashin kishin ɗan boko mu, rashin damuwa da addini na ɗan siyasar mu, sai kawo muke bin wannan tsarin haka. Wanda za a iya yin gyara, akwai wani misali ɗaya da kullum muke buga misali da shi. A lokacin jamhuriya ta biyu, siyasar 1979 zuwa 83, lokacin da gwamna Rimi yana gwamna a jihar Kano, ya taɓa kawo wani tsari ga ma'aikata jiya gaba ɗaya na jihar Kano, cewa duk kiyamaci ma'aikatar jiya dole ne ta sa wando na kaftan da riga ta kaftan, wato riga ta kaftan da wando, rigan nan ta wuce gwiwarta, dogon rigar da za ta wuce gwiwa da kuma wando, kuma rigar ta zanto gurin da ita, kuma ta sanya ɗankwalin da zai rage gashin kanta, riga wadatacciya ne, dogon hannu mai kauri, idan yayi shiga ta tsara da da ake yi, kaga an bar gashin kai a waje, a samu ɗan kyalle kamar hanji ka daure gashi da shi, sannan a ɗan ƙaramin skirt wanda yake cinya ta bayyana ƙauriya, bayyana duk ya rushe wannan, ya ce ga yadda za a yi, kuma haka aka yi, kadar da gamban ba su ce komai ba. Har yau ma aka ta jiya a Kano, ana gan su da wando da riga, sai dai kasancewar ba a lura da abin sun shuɗewar abin, shi ne sai su yi irin yadin da suka ga dama, wannan ta ɗan yi sikiyanci ta sa rigar da za ta matse ta, wannan ta yi kaza nata, wannan ta yi kaza nata. Amma dai abin da muke so in kai gare ki, a ce jihohi suna da wani ɓangare na cin gashin kai da za su iya tsara wani abin da ya tafi musulunci. Amma sai dai kawai ɗan boko mai ɗan masa son su yi, ko ya kasance ɗan siyasar mu ba ta so su yi. Dukkan makarantunmu na jihohi waɗanda suke ƙarƙashin jihohinmu ya kasance an kawo tsarin raba maza da mata a ƙasar, kuma ya kasance jihohin wato a ƙarfafi ilimin mata don a samu wadatattun malamai mata a kowane ɓangare na boko ɗin da za su karantar da mata ƴan uwansu, saboda yawan matan a ba su goyon baya da gudunmawa yadda za su yi karatun. Duk wannan ya kamata a ce jihohin mutum, amma an siyasar mu sun saba da sakar kuɗi ne ba taimakon jama'a ba. Ɗan boko mu kuma suna rayuwa ta su ta kansu ne a cikin sauran jama'a. Duk wanda ya yi boko ɗin ba ɗan kaɗan ba da suke takutsa da al'umma, zai gida GRA ba ruwansu da sauran jama'a cikin gari. Ko abin da ya dame shi da dake sai kanta da matarsa guda ɗaya da katin garinsa sun ajiye, duk wanda ya zo gidan ya masa hauki in ba wanda suka ba shi lokacin zuwa ba. Kusa ga wannan babu yadda za a yi mu samu ci gaba. Mutanen da su ne waɗanda suke intellectual da za su tsaya tsayin daka su ga waɗannan matsalolin su taimaka mana, sai suka ware kansu daga cikin da suka koma gefe guda suka zura mana ido. To wannan kuma matsala ce wanda suke ya kamata a fuskance ta, ga kuma hanyar da za a iya fuskanta ta. Na biyu, akwai malamai da suke furtasawa ƴan mata a makaranta. Yarinya ta ci jarabawa ba, duk ƙoƙarinta malami ba zai ba ta maki na cewa ta ci ba har sai in ta bayar da kanta gare shi. Wannan akwai a dukkan jami'o'in mu, blessing suna ba wata jami'a ta Najeriya da babu irin wannan kanta garin malaman. Sanannu ne su malamai ƴan uwansu sun san su, ɗalibai kuma sun san su. To a nan kaga za a iya magance abin ita ma ta hanyoyi kamar haka. Na farko dai, tsarin kafa jami'o'i a Najeriya ya nuna cewa duk inda aka kafa university dole ne wannan jami'ar ta kare al'ada, addinin environment inda aka kafa university. Misali, jami'a a Fatakot za ta kare al'adar mutanen Fatakot da addinin su da bori ma in suna yin bori. Jami'a a Akure za ta kare dodo da suke yi. To dole ne ko jami'a a Zaria da jami'a a Kano da jami'a a Sokoto da jami'a a Maiduguri da jami'a a Bauchi ta kare al'adu da ɗabi'u na musulmi da su ne suke mafiya yawa a wannan wurin. wannan haka yake ba wanda yake goge wannan a tsarin kasar university ta Nigeria to dan me ke nan kuma duk inda jami'o din namu suke misali zaka zo jami'a a Borno ka samu dai wanda zai vice chancellor ko dan Borno ne ko kuma dan North East ne dan Borno ko dan Yobe ko dan ina ne jami'a a Zaria kuma da zai gine zai zama vice chancellor ko waye ko waye wanda yake musulmi ko wani abu kamar haka ballan sana'a kalo ballan sana'a Sokoto sannan kuma akwai wani bangare na ka samu malamai masu yawa kan wannan yankin to dan me ba za su tsaya ba su kafa waɗansu ka'idoji da cewa tun da dai ka'idar kafa jami'a shine ta kare al'ada da addinin mutanen wannan wuri to tsarin bayar da darussa a jami'a din ya tsare mutuncin mu musulmi da al'adar mu musulmi ya tsare mutuncin yaran mu mazan su da matan su amma mutanen mu ba su da wannan shi ba su da wannan tunanin to wannan shi ke sa muke gaba da irin matsalolin da muke da su amma inda akwai wannan kishin da wannan tunanin kuma akwai yanci a jami'a ko a kundin kafirci irin na Najeriya ba a yadda ba a ce ɗan namiji sun sa sa mace sai ya sa shi kan tibe ta kundin kafirci ta suka yi take ta amince babu komai ta kai ce kurum kuma ta amince amma ya turka ta ta ma'ana kenan ko arninci ake yi bai halatta malami ya hana ɗaliba maki ya ce sai ya aikata fasikanci ta to amma rashin bin tsari mai kawo mana wannan da kuma mun ne da kaskanci kaga annan laifin farko na ƴan boko mu ne da suke cikin jami'o'i waɗanda suka musulmi ni ya kamata na farko ya zanto ba sa cikin kategorin lecturer sun suke wannan na biyu ya kasance sun tsaya tsayin daka kar wani lecturer ya zo ya ɓata musu suna domin idan malamin jami'a guda ɗaya ya yi rashin kirki ya yi rashin mutunci an je gaba za a ce ai malaman jami'a kaga ya shafi mutuncin sauran to sauran inda sun san ya kamata sai su kafa wata kungiya a tsakanin su ta yaƙi da dukkan malamin da zai zama musu ɓata gari kaga za a iya magance wannan ta wannan hanyar kenan za a iya magancewa ta hanyar tsarin kafa jami'a din da cewa dole ta kare al'ada da ɗabi'un mutane sannan kuma su ɗalibai a tsakanin su suna da kungiya ta su ɗalibai suna da students union din su sun ko musulmi ne suna da MSS na kungiyar musulmai a kungiyar ɗalibai musulmai ta hanyar waɗannan kungiyoyin guda biyu sai a sanar da dukkan wata ƙamashi da wani malami zai ce sai ya turka sa ta wajen aikin banza da ita ta kawo ƙara mana kungiyar MSS ko ta kawo kungiyar student union ko kuma su tashi tsaye haikal a kaskantun hukumar jami'a cewa ba su yarda ba da irin wannan cin mutunci da kansu malamai suke yi kaga wannan ita ma hanya ce da za a iya magance wannan matsala ta hanyar kungiyar ɗalibai musulmai ko kuma ta hanyar kungiyar ɗalibai ɗin masu karatu a university ɗin tunda dole a kare mutuncin ɗaliban don haka aka kafa kungiyar daga nan gurin kuma hanya ta gaba da za a iya magance wannan matsala ita ce hanyar su kansu iyaye galibi tasirin rayuwar boko ya sa muna wa ɗan mu da kika mutu me da kika mutu in dai yarinya ta kammala secondary ɗin ta zai zuka sai university sai kasance uba ko uwa ba ta lura da tarbiyyarta kuma wani lokacin iyaye za su san matsalar da ƙasa ta fuskanta a university a madadin su tsaya su kare mutuncinta sai su kyale ta wanda ya kamata a ce su iyaye ɗin da ƴaƴansu mata suke karatu suna da wata ƙungiya ta su ta iyayen ɗalibai mata da ke karatu yadda idan aka keta mutuncin ƙamata ɗaya ƙungiyar iyayen su zauna da kansu su yi taro su je da sunan iyayen ɗaliban da ke karatu a wannan university ko iyayen su zai su samu hukumar jami'a su zauna da vice chancellor su zauna da dean na faculty su zauna da HOD head of department su zauna da dukkan wani mutum a kai ƙarin wannan a tagarin malamin a buga sunansa a jarida this day weekly trust da dukkan wata jarida a kulla sashi ba ga cin mutuncin da yake yan mata kuma jami'a ta kore shi ko ta dakatar da shi ko ta masa horo mai tsanani wanda zai sa gobe nan gaba wani ba zai ba duk a matsayin mu na musulmi muna da wannan damar mulkin da zamu yi amma sai muka ki karshe sai muke kalli a talalace dan haka ɗan mu ba za su ƴaƴan mu kasu je karatun boko kasu je su karanta medicine kasu je su karanta engineering kasu je su karanta duk abin da ya kamata education da sauran abin da ya kamata wato ainihin su karanta don su zo su amfane mu su amfani al'ummar mu su taimaka mana wajen tarbiyyar kawunan mu da ƴaƴan mu da kowa namu sai ya kasance wato ainihin mun yin wannan sai kawai mu tsaya gefe guda a tsakani da Allah wannan magana ina yin ta tare da fatan sautin zai kai waɗanda abin ya shafa ba mu da wata larura ba mu da wani dalili da za mu ci ɗaukan ɗaya daga cikin waɗannan matakan da na ambata don kare mutunci ƴaƴanmu, ɗannanmu, ƴan uwanmu mata da suke karatu a universities ko kuma dukkan wata institute da ke ƙarƙashin state ko take ƙarƙashin federal government, muna da dama mu ɗauki matakan da za su kare mutunci, don haka kuma wajibi ne mu yi wannan. Amma idan muka ce inda al'amuran sun kai la haula wala quwwata, kowa ba zai bar ɗansa ta yi karatu ɗin ba na boko, to matsalolin kullum ƙalwazar. Akwai sirri da ake samu da dama na cutarwar da Kirista suke mana a wannan ƙasa ta hanyar aikin jiya kaɗai, kowa ya san wannan, ta hanyar waɗansu ɓangarori na rayuwa wanda duk mun ci shiga mu musulmi, mun tsaya muna cewa haramun ne, muna ta jayayya da juna a kai. Aikin soja da ɗan sanda kwanan nan ne kai ya waye har ma samarin mawai suke zuwa suna son su shiga, amma da duk gani ake zakar dangi shi ne ke zuwa aikin soja ko aikin ɗan sanda, wanda ya rasa mai zai a rayuwa sai je wannan. Abin da ya shafi aikin karatun boko, mun tashi da ana ta ba da fatawar duk wanda ya yi karatun boko ya san har in boko ɗaya ma sai ya shekara mai tana jahannama, ko A ya sani ballantana kuma ya san B da C da D, da shi ka ai ya shiga uku ya bari ya lalace. Wannan ya haifar mana da matsaloli masu yawan gaske. Yasa idan aka zo har na sun riga sun mamaye dukkan wani ɓangare na aikin tsaro, da soja da ɗan sanda da mobile police dukkansu har na sun mamaye wannan ɓangare. Mun ka ga samarin mai inda suke kaiwa su komo, abin da ya shafi aikin custom ne ko immigration, amma abin da ya shafi soja da ɗan sanda da mobile police ba mu ba ne, sai dai da ma'aikatan tsaro NSO ko mutanen SSS duk za ka samu ba mu ba ne. Shi ke sa duk lokacin da wata rigima za a yi a nan ƙasar, kafin ƙarna su kai mana hari cutar da mu, sai sun sanar da 'yan uwansu da suke sirga da 'yan sanda sun san da abin da zai faru. Sun riga sun tsari tsarin a rana kaza ga watan kaza, harfe kaza, lokaci kaza za a kai wa musulmi hari. Na cikin su sun sani, na wajen su sun sani, ƴan kasuwa sun sani, wanda yake yawo kan titi duk ya sani, sai su shirya su kai mana hari ko muna cikin barci ko na makamancin haka. Lokacin da aka kai mana hari su karkace waɗansu daga cikin mutum da an same mu ba mu shirya ba, an same mu waɗansu sun tafi aiki, waɗansu sun tafi harkar kasuwa. Idan muka yunƙuro za mu rama, dama ba ma yin tsari sai mu ce yiwu za mu taho mu je mu rama, in ba kwanan da muka fara farga ba, kafin lokacin sun sanar da ma'aikatan aikin tsaronsu. Sai a zuro ma'aikatan tsaro a kan titi wanda su suka fi yawa, sai su ƙara karkace waɗansu a cikinmu, kaga an yi mana biyu kenan, su kama waɗansu kuma a ji a ɗaure, kaga an yi mana uku kenan, a jijji ma waɗansu ciwo a kai su asibiti kaga huɗu kenan, wanda aka kai su asibiti sauran likitocinsu da ma'aikatan jiyansu kuma su karkace su a asibiti. Galibi haka suke mana. Har yanzu muna nan muna rigima kan cewa za mu yi boko ko ba za mu yi ba, ƴaƴa mata za su yi boko ko ba za su yi ba, wannan musulmi za su shiga aikin ɗan sanda da soja ko ba za su shiga ba. Har yanzu muna nan cikin wannan kirman da abin da ba zai amfanar da mu ba. Da haka tsakani da Allah, abin da nake so in ce da ku musamman ko mata, kun ji dai abin da na karanta mana na tarihin cewa lallai kiyama na matsowa ƴaƴa mata suna ƙarewa, kuma lallai ne ƴaƴa mata ɗin nan a cikinsu ne za a samu malaman da za su karantar da su, a cikinsu ne za a samu masu wa'azin da za su faɗakar da su, a cikinsu ne za a sami ƴan boko da za su karantar da su. To lallai ne ya kasance an ba da muhimmanci da karatun addini ɗin da kuma karatun abin da ya shafi boko ɗin. A ɓangaren boko kuma lallai su karanta abin da yake ya shafi bukatuwar mutane zuwa gare shi, ba wanda su suke bukata a karan kansu ba. Galibin waɗanda suke yin boko ɗin ba sa damuwa da abin da ya shafi al'umma, sai abin da ya shafe su kuka ne. Ba wanda suke gurin za su je ta karanta boko don ta zama malama a wata makaranta ta sekandare ta 'yan mata, don ta zama lakcara a wata higher institute ko a wata university. Kaɗan ne wanda suke tunanin su zama haka, wanda muna da buƙatar hakan, kuma shi aka fi ƙirƙirwa ta iya ce musu shi ne abin da yake da kama da farilla a yau. wanda ya kamata a ce mun yi wannan amma ba kwa yi galibi sannan kaɗan kuma za a samu waɗanda zai su karanto injiniyarin su je su karanto kaza su karanto kaza cikin abin da zai amfane mu to ya kamata ku zagi dan tsaye a wajen wannan farko shawartar ƴaƴanku ko ƙannanku ko ƙawayenku sai irin waɗannan kwasa-kwasai masu amfani ana ba da ƴanci da yawa mata ɗin kana bai wa ƴaƴanku mata ƴanci da yawa kana sa su cikin karatun boko amma ba ka kula ku ba su tarbiyyar yadda za su zama mutane sai ku san garkar da su musamman masu hali daga cikinku masu mukami daga cikinku sai ku san garkar da su yarinya ta zo sun tana ƴar shekara 15 har ta kai shekara 17 ko wanke-wanke ba ta iya ba ba da gidansa akwai mai yi ko wanke tufafi ba ta iya ba yo duk wanda ba za ta yi wanke-wanke ko ba ta iya wanke tufafi ko ba ta iya ɗora girki ba daidai da shayi sai an ƙora mata ruwan zafi an tafasa mata wasu suna makaranta boarding idan ta zo hutu ko gidan talakawan ma ba gidan masu arzikin ba idan ta zo hutu idan ta fara barci sai ta ce anwar ahlu tahabbu sai 11 ba ta tashi daga barci ba uwa ta ce za ta tashi ta tsorawa yara ruwan zafi ta yi musu wanka ta dama musu kunu ta yi musu kaza ta sanya kayan da suka fi tsarin kwance duk ita tana barci kuma uwar ma ba ta jin komai ai wanta yar boko ce ma zo hutu idan girman Allah haka za a tarbiyyantar da ita ta tashi da wannan barcin kamar ahlul kafi ba abin da ta iya a rayuwa ita boko ma ba ta yi kokwara ba ko ba ta iya tarbiyya ba ko ba ta iya girki ba ta kawai a ɗauke ta garan a kai ta ɗakin miji kuma a ce a ce ana so ta zauna lafiya wani dalili take da shi wanda za ta zauna lafiya da miji wani abu zai ƙarfafa ta zauna lafiya yo ta san ma yaya ake zaman lafiya ba ta iya ba kun ga wannan shine aikin da ke kanku haƙƙin tarbiyya din nan yana kanku tun yarinya tana karama din tun tana primary ba ta fahimtar komai sai kina lura da kwakwalwarta ina ta tafiya ta kai aji 5 ta kai aji 6 kina lura da kwakwalwarta yake tafiya kina sai ta kwakwalwarta kan abin da zai mata amfani ba ita abin da kike so ba tun da ita yarinya ce ba za ta gano abin da zai amfane ta ba sai an sai ta kwakwalwarta kina tambayar ta kaza da kaza me kika so ki zama daga baya ai na fi so in zama kaza haba kaza ai da kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza a hankali zai ki ga hankalin ki dora ta kan wannan har sai girma kina dasa masa wannan aqidar har ya kasance ta abin nan din ba amma sai yarinya ta zo ta zama primary ta zama junior da senior secondary school har ta zo da university ta sai wa form uwarta ma ba ta san kursin da zata yi ba abin ta ma ba ruwan sai abin da ta zaba sai ta zama university ta je ta karanto psychology ta je ta karanto waye ta je ta karanto waye cikin abin da ba zai ma amfani ta ba zai amfani jama'a ba ko alal aqalli in yayi amfani ita kadai zai amfana ko alal aqalli abinda mu musulmi ba mu da kike wata don saboda haka ya kamata ku kiyaye wannan ƙorai da gaske gabar magana wanda kike ta kusa da ƙarshe inda mun tabbatar da cewa ya mace za ta iya wa'azi ta faɗakar da mata ƴan uwanta ya mace za ta iya fita ta je makarantar islamiyya ta karantar da mata ƴan uwanta ya mace kuma za ta iya zuwa makarantar boko ta karantar da mata ƴan uwanta ya mace kuma za ta iya yin karatun boko ko ta zama likita ko ta zama nurse ma'aikatar jiya ko ta zanto ungozoma ko ta zanto menene duk ya mace za ta yi wannan to waɗannan kuma waɗansu al'amura ne waɗanda sai ta fita daga gida za ta je to a nan ne maganar fitar ya mace za ta zo wanda wannan gabar magana ta yanzu tattaunawa ce game da fitar ya mace maganganu guda biyu ne suka fi yawo a tsakanin jama'a ta ukun ta kaitacciya ce kwarai da gaske maganar farko maganar waɗanda suke cewa ya mace na da ikon fita a kowane lokaci kuma da kowane dalili ko ba tare da an kewaye su tattata da waɗansu ƙa'idoji na fita da na dubban fita da ya kamata ta lura da su ba wannan galibi waɗanda suka tasirantu da rayuwar boko tsantsa su suke ganin haka lalle ne mace ta fita kowane irin aiki da ɗan namiji zai iya yi kowane fagen rayuwa da ɗan namiji zai iya sa kafa ita ma ta sa kafa ta yi kafaɗa da kafaɗa da ɗan namiji a wannan ɓangaren kuma kar a matsanta mata a ce sai ta dabe bai kanta da wata shiga ta musamman wajen fita din a addini a zuciya ce a takawa hahuna akwai masu wannan takawar suna nan na biyu waɗanda suke cewa su ko mu ta haramun ne ma ta fita ko wata irin fita haramun ne ba za ta fita ba wa karna fi buyutikum ku zauna a gida kada ku kuskura ku fita in kuma kun fita to jahannama akwai masu kuma irin wannan fatawar kuma shi sautin mutum ba suka sai al'aura ne hatta ku kuma kai magana ba za ta fita ba kuma kai magana in ba da mijinta ba kun kananta amma haka ba duk wanda za ta yi magana da shi sai dai ta yi magana da zancen daidai dai in ta yi magana al'auranta ta bayyana masu irin wannan har suna da wata kissa da suke kafa hujja da ita cewa wai matan da ba sa fita sai sau uku duk fitarsu kala uku ce kadai fita ta farko lokacin da aka haife ta ta fito daga cikin mahaifa zuwa duniya fita ta biyu lokacin da aka aurar da ita an fito da ita daga gidan iyaye za a kai ta gidan miji fita ta uku lokacin da ta mutu an nan da ita a makara an fitar da daga gida za a kai ta makabarta wai wannan fitar ce kawai ya halatta ya mace ta yi wannan irin wasu ma'azin turmi din nan wanda su yi wa'azi su sayar da layu galibi haka suke faɗa kuma ana ganin su ma malamai ne masu takawa da tsoron Allah wanda wannan ƙarya ce idan ka tambaye su wannan fitar uku kadai mace take a tarihi banda ita bai halatta ta fita ba to ina fita zuwa gidan biki take ko matan suna zuwa gidan biki ina fita zuwa barka ko matan suna zuwa barka to idan an sace ta daga gidan miji din za ta fita ko ba za ta fita ba kuma sun ce su uku kadai ta fita idan miji ya mutu kuma za ta fita daga gidan ta koma gidan iyayen ta koma za ta fita ba amma sun ce fita uku kadai kaga wannan ƙarya suka yi wa Qur'ani da hadisi kuma ƙarya suka yi wa tarihi kuma rayuwar yau da gobe wana tsare ta dan abu ne wanda hankali ba zai tabbatar da shi ba tunani mai kyau ba zai tabbatar da shi ba to wannan ta wata farko da ke cewa mutum na iya fita kai tsaye zuwa kowane irin aiki a cikin rayuwa kuskure ce haka fa ta wata biyu da ke cewa mutum ba za ta fita ba kai tsaye haramun ne fitar ta ita ma kuskure ce addinin mu addini ne na zuka tsakiya eh mace za ta fita idan akwai laruran fitarta idan akwai bukatar fitarta ya halatta ta fita da zai a masallaci ta yi sallah wannan ya tabbata ko lokacin annabi duk da cewa yin sallar a gida ya fi lada sama da je masallaci amma ta je masallaci ba ta yi haramun ba ya halatta ta fita ta je makaranta don ta koyi addininta dole ne ma fitarta don ta koyi addini ya halatta ta fita ta je ta sadar da zumunci da addinin musulunci ya sursa samu ta da zumunci haramun ne miji ya hana matarsa zuwa ta gaida iyayenta ko ɗan uwanta ko ta yi su murnar abin da ya faru na alheri ko ta yi su jaje idan wani abin bakin ciki ya faru lokaci bayan lokaci ya halatta ta fita don saboda aikin jiya ya halatta ta fita don kada ayyuka da ya halatta mutum ta fita don su za mu yi mamakin su kuma wani abu da ya kamata wannan malaman su lura da su ko da lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai ababe guda biyu masu ban mamaki mun ce mata suna zuwa sallar jami'i kuma a lokacin annabi ba a warewa wa masallacin maza daban na mata daban kuma a lokacin annabi ko da kyalle ko katanga ba a sawa a tsakiya wai dan a rabe maza da mata din haka masallacin yake a buɗe illa iyaka dan san adadin sahu kaza daga sahu na farko zuwa na biyar ko na shida galibi maza ba sa wuce na bakwai sai a bar sahu bakwai a ce wannan dan maza ne kuma na mata zai fara daga takwas zuwa abin da ya baya shi kuma sai a bar su na mata ne amma daidai kyalle ba a taɓa sawa a masallacin annabi an raba tsakanin su daidai kyalle ba wanda yake da hadisi ko da isi da yake haka ba wani abu kuma da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa lokacinsa ya faɗi wani hadisi da yake cewa mafi alherin sahun maza shine sahun gaba mafi sirrin sahun maza shine na baya sai kuma yace mafi alherin sahun mata shine na ƙarshen baya mafi sharrinsa na gaba. Saboda me? Saboda sahun maza ɗin nan na ƙarshe yana danda sahun mata, kamar yadda sahunsu na gaba shi kuma yake danda na maza. Wannan shi ne sirrin. Kuma a lokacin waɗansu daga cikin munafukai suka rinƙa zuwa masallacin Annabi ba don su yi sallah ba, sai don su ga mata. Sai mutum kuma ya tsaya ya makara da gangan, ya tsaya a sahun ƙarshe na baya wanda daga shi sai na mata. Idan ya yi ruku'i ya ce Allahu Akbar sai ya buɗe ƙafafunsa ya rinƙa leƙo mata daga baya. Kuma Annabi ya san haka, kuma Ubangiji Ta'ala ya san haka, ya saukar da wahayi ya ce walaƙada alimnal musta'dimina minkum walaƙada alimnal musta'khirin. Haƙiƙa mun san waɗanda suke zuwa gaba cikinku don su kauce wa mata, mun san wanda suke tsayawa daga baya don su kalli mata. Haka Allah ya ce, kuma ya ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhum. Allah zai tara su duka yi wa kowa hisabi gurgurdan aikin sa ranar tashin kiyama. Amma ba a ce matan su je zuwa musallacin ba, wanda inda za a hana da lokacin ya kamata a hana, wahayi na sauka amma ba a hana ba. Sai dai kawai aka umarci mata su sanya tufafi da ya dace, aka umarci maza su rinsa ido, kullul mu'min mai guzzu min absarihi, su rinsa ido kar su kalle su, abin nufi su kawar da kai su daina kallon. Haka kyale kowa da su kawarsa a wannan lokacin. Daga inda za a hana a lokacin za a hana. Wani daga cikin sahabbai matarsa na zuwa sallar jami'i, ba ya son tafi, amma kuma ba yi da hujjar da zai hana ta zuwa a musulunci. Dan Annabi ya ce idan ɗayanku matarsa suke za su je masallaci to kare hana ta. Ya rufe yadda zai sai ya dabara. Wata rana da Asma bayan an gama sallah sai ya riga ta fitowa daga masallaci. Sai je laɓe a lungun da take bi hanyar komawa gida. Da yake akwai rasarar ragowar duhun dare, gari bai waye ba. Sai da ta taho sai bi ta a guje ya kai mata rufa. Ita kuma ta ɗauka wani namiji ne ba mijinta ba, sai ta fita a guje. Ya bi ta da kyar ta sha gida. Sai ya kwana wani waje, sai kan da aka jima ya dawo gida. Bai ce komai ba, ita ma ba ta ce komai ba. Haka waye gari wace gari ya yi alwala za su masallaci ya gaba ta shirya ba. Ya ce ya kuma ba za su je masallaci ba ne, ta ce wa. Ba lokacin Annabi mutum ya je masallaci ya dawo lafiya, amma su duniya ta lalace, jiya wani ya biyo ni da kyan na ta, wallahi ba zan je ba. Sai ya shiru ya kyale ta ya tafiya sa. Dama shi so yake ya hana ta zuwa. Amma ya san a musulunta ba ya da iko ya ce kar ki ƙara zuwa. Allah da manzonsa ba su ba su wannan damar ba. Sai yi wata dabara ya hana ta zuwa ta yadda ba sai ta je ba, dan baya da hujja a musulunci zai hana ta. Dukkan waɗannan al'amura ne zai kamata mu kalla. Ashe kenan, wato ba za mu iya hana fitar ɗaya mace ba don zuwa waɗansu al'amura, ko na dole ko na mustahabi ko waɗanda suke ja'izi ne, amma fita ta haram ce sai mu hana ta. Duk wanda za ta fita ba tare da wani dalili ba, ba shi kiki ba sa dada, sai dan yawon bude ido, kaga wannan sai mu hana ka. Duk wanda za ta fita, fita wanda ba ta dace da shari'ar musulunci ba, kaga wannan sai mu hana ka. Duk wanda za ta fita ba tare da wani dalili ba, to wannan sai a taka mata birki, a ce Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna. Amma wanda za ta fita fita ta larura, fita ta dole, to wajen fitar sai mu karasa da ita cikin ayar wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Kar ki fita ta matan jahiliyyar farko. Ya fita matan jahiliyyar farko take shi ne fita da ado. To a nan gurin kenan, kar ɗan fita ɗaya mace idan za ta fita, sai ta sanya tufafi da muke kira hijabi a yau. Tufafi na kamala da za ta sufurce ta daga harin da maza ke kaiwa da ido da ɗaya mace. Su kare ta daga yawan kallo. Shi kuma hijabi ga sharaɗinsa. Sharaɗi na farko ya zanto tufafi ne mai gamammiyar saƙa, ba mai sharashara ba. Dukkan wanda su sanya tufafin da yake mai sharashara ba mai gamammiyar saƙa ba, wanda ana iya ganin jikinta idan an kalli tufafin, to ta yi su ta haram. Dukkan wanda su sa irin gyalen nan da ake cewa ta yani gantali, to su tabbatar ta saɓa wa Allah, ta saɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dukkan wanda sai ɗaurin ɗan kwalin nan da ake cewa malam turai ka gatsiya, to ta tabbatar sun raba hanya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole ta sanya tufafi mai gamammiyar saƙa shi ne sharaɗinsa na farko. Sharaɗi na biyu, tufafin nan da za ta sa ya zanto cewa yalwatacce ne, bai matse jikinta ba, a'a yana da yalwa. Domin tufafin da zai matse jikinta sai ya zanto yana bayyana dukkan wani wuri da yake da tudu ko kwana a jikinta, wanda wannan haramun ne. Masu sa irin wannan tufafin da yake suranta jikinsu su ne manzo Allah ya faɗa cikin hadisi, yake akwai nau'ika guda biyu cikin kalar 'yan wuta, a yanzu ina da rai har yanzu ban gansu ba, amma za su bayyana nan gaba. Sai yake na farko daga cikinsu mutanen da ke riƙe da bolala suna zaluntar mutane, imma a zalumin sarakuna ko kuma 'yan fashi da sauran 'yan ta'adda. Na biyu daga cikinsu sai manzo Allah ya ce wani sa'un kafiyatun ariya, da waɗansu mazaje da suke gasar tufafi amma mata waɗanda suke gasar tufafi amma tsirara ciki, ma'ilatun lumilat, idan suna tafiya suna ta canja tafiya, suna ta canja salon tafiya, suna karkace-karkace da lankwashe-lankwashe don su karkatar da suka san mutane zuwa gare su. Manzo Allah yake cewa wa ru'usuhum ka'asmi mithl bukhl, idan ka gashin kansu kai ka ce to zan raƙumi ne, an tattara gashin an sa shi ko jefan nan ko jefan can an yi ado da shi. Manzo Allah ce waɗannan matan ko ƙanshin aljanna ba za su yi a kabar ranar tashin kiyama ba, ƙanshin aljanna ma ba za su ji ba. Kun ga bayan tufafi ya zanto mai gamammiyar saƙa, sai tufafi ya zanto yalwatacce wanda ba zai rinka suranta jikinsu ba. Wannan sharaɗi na uku, sai tufafin ya zamanto ya rufe dukkan jiki in ban da tafin hannu da fuska, dukkan jiki ko ina yana rufe. Gashin kanki bai bayyana ba, nan zira'in hannunki bai bayyana ba, ƙaurinki bai bayyana ba, wuyanki bai bayyana ba, kunninki bai bayyana ba, gashin ko ina yana rufe in ban da kewayen fuska da tafin hannu. Fuska ne rufe fuska, malamai suke saɓani, waɗansu sun ce wajibi ne, waɗansu sun ce ba wajibi ba ne ba, mustahabi ne. Kun ga bayan tufafi ya zanto mai gamammiyar saƙa, ya zanto yalwatacce, sannan ya zanto ya rufe ko ina, sharaɗi na uku kenan. Sai sharaɗi na huɗu, tufafin nan ya zanto ba na ado ba ne, kar ki sanya wani yadi mai tsada wajen fita, ki sanya yadi wanda yake ba yabo ba fallasa, kuma ba a ce dole ya zama baƙi ba, ya iya zama baƙi, ya iya zama brown, ya iya zamantowa kore, ya iya zamantowa shuɗi, ya iya zamantowa fari. Abinda ake so tufafi na tsakatsakiya ba na ado ba, ba mai tsada ba, ba mai jan hankali ba, tsakatsakiyan tufafin da ba yabo ba fallasa. Kun gane wannan? Sai sharaɗi na biyar, dole tufafin da ƙyamata za ta sa ya zamto na mata ne tsantsa, bai kama da tufafin maza ba. Domin manzon Allah ya ce Allah ya la'anci matan da suke kama da maza, haka Allah ya la'anci mazan da suke kama da mata. Wannan sharaɗi na shida, tufafin da ƙyamatan za ta sa ya zanto cewa na musulmai ne, bai yi kama da tufafin kafirai ba. Akwai shiga wadda da an yi za a ga shiga ce ta musulmi, akwai shiga wadda da an yi za a ga shiga ce ta kafirci, to wannan bai halatta wa mace ta yi shiga ta kafirci. Ka iya wa ki sa dogon riga, amma sai kika yi wata irin shiga da ƴan soci suke yi, kin ga wannan haramun ne, dole ki yi shiga da musulmi suke tsantsa. Sharaɗi na bakwai, sharaɗi na shida, na bakwai ya zanto tufafin babu turare a jiki. Haramun ne lokacin da za ki fita ki sanya turare, haramun ne lokacin da za ki fita ya fita kasance cikin shafa wani mai mai ƙanshi wanda a iya jin ƙanshinsa. Haramun ne wannan. Manzo Allah ya nuna dukkan wanda ta fita da turare tana kirga ta kamar ta je ta yi zina ne. Kun ga ta mata ku kiyaye wannan. Haramun ne wannan. Amma cikin gida sai ki sa turaren ki tsakanin ki da miji, amma za ki fita babu ke babu turare, za ki fita babu ke babu jambaki, za ki fita babu ke babu wani baƙin fuska da hoda, za ki fita babu ke babu wani sa gazal da wani abin nan da sauransu. Ado dai in general gaba ɗaya ba ya bi ba, sai lokacin da kike gida tsakaninki da muharramanki, tsakaninki da mijinki. wannan turare ko nauta ne ko turaren wuta wanda za a kunna shi a turare kaya duk haramun ne kama tuta din za ta fito waje ya kamata ku kiyaye wannan kware da gaske da shi na karshe ya zanto tufafi ne ba na shuhura ba manzon Allah ce tufafi wanda yake na shuhura shi ne tufafin waɗanda ba su da rabo a ranar tashin kiyama menene tufafi na shuhura tufafin da idan kika fito kila rannan cikin mutum ɗari ke ta kai mai irinsa saboda matukar tsadarsa to wannan ya zama tufafi na shuhura ke to kun ga idan kuka kiyaye wannan fitar kuka fita haka duk wannan ya kamata mace ta yi lokacin da za ta fita ko makaranta ko wani abu ina ga duk kasashen ku suna ta karewa kar in yi ta faɗin maganar kuma tana tsiyayewa haka ya kamata ni ma in je inda zan taka burki kenan kafin ku tunda sabon kasar ba ƙara su saura a takaice dai waɗannan al'amura ya kamata ƴaƴa mata su tsiyaye su kuma ina ganin cewa abinda duk ya kamata in tattaro in faɗa a nan dai na faɗa sauran lokacin da ya rage mana tunda akwai sauran lokaci mai yalwa ina son dama amma ku cikakken lokaci na ku yi tambayoyi waɗanda za mu cike abin da bai riga ya zo cikin lacca ba an galibi lokacin da duk za a yi wani baƙon malami da ba a gari yake bai zo lacca to sai an samu wanda yake son ya tambaye ku wani abu musamman wanda ya taɓa jin ko ya ce kaza a cikin kansar kaza ko ya ce kaza a cikin program na gidan rediyo ko ya ce kaza a cikin program na talabijin ya taɓa cewa kaza ya kamata ya nemi ƙarin bayani kaza haka dai a nan zan takaita yana ko wani ƙarin bayani zai biyo baya a cikin abin da ya shafi tambayoyi abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sani tare ya cikin lada abin da ne kuskure ko tuntuɓin harshe kuma ubangiji ta'ala ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wannan littafi da aka kawo nan gurin littafi ne da aka samu sa suna ra'ayoyi biyu masu hannun riga tsakanin ahlus sunna da kuma shi'a masu limamai sha biyu asalin littafin wani malami ne a kasar indiya mai suna abul hasan nadawi ya wallafa shi cikin harshen larabci sai wani abokin mu da muke karatu tare a islamic university na madina wanda yanzu yana tana phd a can ya fassara shi cikin harshen hausa littafin yana da matukar mahimmanci musamman wajen bambance alamomin da zaka gane mutumin da yake ahlus sunna mai bin tafarki gaskiya da ko mutumin da yake bin tafarki na shi'anci littafin yana da matukar mahimmanci kwarai da gaske ga waɗanda suka samu dama mai sayar da shi kace na waje ko kana sayar da shi akan farashin kuɗi naira 60 ko sai tambayoyi kenan ko ka da tambayoyi to sun da karanta ta to ba wato ina ga sautin baya kawo mun sosai ba kuma nan ga waɗansu suna surutu
don Allah ma sa kamar surutu na cikin saurara da Allah kuma malam ba ya ɗan jin tambaya ba ya ji tambaya malam
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة.